بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Safiyar Asabar 7 ga watan Sha'ban, hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama, shekara 1442, wanda ya dace da ranar 20 ga watan March, shekarar miladiya ta 2021. Wannan shine darasi na 9, kuma na ƙarshe insha Allah cikin jerengiyar darussa daga littafin Usulus Sunna. ولفر الإمام أبو عبد الله أحمد ابن محمد ابن حنبل الشيباني إمام أهل السنة والجماعة رحمة الله عليه. وانا لتافينا الإمام أحمد تقيتشن بياني نيجمال أكيد أهل السنة والجماعة النبي صلى الله عليه وسلم على صحاب بنسا لوانا تكبر بنسا لكيف ساوى الله ونجي يساكم شاء الخير زام تاشي أقبل دمال يكيد شوى والنفاق هو الكفر أن يكفر بالله ويعبد غيره ويظهر الإسلام في العلانية مثل المنافقين الذين كانوا على أهل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ما لن يتشي والنفاق أقول لا يتشي ومنافقين هو الكفر شيني بجري والله أن يكفر بالله متن يكافر جي يكافر جي والله سبحانه وتعالى ويعبد غيره يزمت ينا بوتا ونن الله ويظهر الإسلام في العلانية أما أظاهري سيدن قبينا مثلن شيء أبويكما كافرين شيء مثل المنافقين الذين كانوا على أهل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مثال منافقين سأبيضن صلول لجماعة الصاف ورنفك بما سر إلى منزل الله صلى الله عليه وسلم فماذا الله يكتوى يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك شين سنة قوية أبن لك شين ذكا تسو سنة بيّن سابان سا يا ورنان سوني منافقي النفاق الاعتقادي منافقي نأكيدا وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثلاث من كن فيه فهو منافق دنگني دفت من زن الله صلى الله عليه وسلم ديكي أبو بواب داؤو wanda yake tare da su fa huwa munafiqun to shi munafiki ne kamar da yake cikin hadisin al-Imam al-Bukhari da Muslim daga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Abdullahi dan Amr dan As da lafazin arba'un man kunna fi lafazin Muslim kenan kana munafiqan khalisan annabi yace munafiki ne fafa wa man kana fihi khatla minhunna kana fihi khatlatun min an-nifaq wanda yake da wani sashi daga cikin wannan dabi'a to yana da gurgurdan sashin a munafunci gurgurdan yawan wannan abin nan din to wannan lafazi Annabi sallallahu alaihi wasallam yace munafunci abu uku wanda yake da su ya zama munafiki daga cikin Annabi sallallahu alaihi wasallam yace idza haddatha kadhaba wanda ya zama dukkan da ya faɗi magana to zai ƙarya wa idza wa'ada akhlafa dukkan da ya dauki alƙawari sai ya saba wa idza tumina khana kusan da aka amince da shi akan wata magana ko wani aiki ko wata dukiya ko wasu mutane ko wata harka to sai zama sai ya ha'inci wannan amincin da aka yi masa to wannan munafiki ne to wannan irin munafincin malam yace hadha ala taghlibi wannan hadisi ya zo ne dan nuna tsanantawa dan nuna wato munin aikin da ke cikin munafinci na ruwiha kama da'at mu ahlus sunna muka zo irin wannan hadisan to za mu ruwaito su kamar yadda suke wala nufassiruha ba za mu tsaya muna ta wani sharhi ko muna rage musu karfi ko kuma muna ingiza mutane mu ta kai tsaye ba za a faɗe su haka yadda annabi ya faɗa sallallahu alaihi wasallam don su zama dalili akan tsoratar da mai imani ya tsaya yi wa kanshi tilawar to yana da waɗannan sifofin sai ya tuba ko ko ba yi da su to ya gode wa Allah ya kasance su abinda yake nufi kenan ba za a tsaya ana ta kokarin sai an rage wa hadisin gudu ko kuma a ce ai kaza ai kaza ba to shi a asalin munafunci kamar yadda malai ya faɗi a nan shine an yudhira almar'u al-islam wa yubtina al-kufra mutum ya bayyana musulunci a bayyane amma kuma ya boye kafirci kuma da Allah yake cewa idan laqul ladina amanu qalu amanna wa idha khalaw ila shayatinihim qalu inna ma'ak munafikai sune wanda in sun gamu da musulmai su ce ai mun yi imani in sun gaji sun gamu da kafirai sai su ce inna ma'ak ai muna tare da ku inna ma nahnu mustazikuna ai muna musu izkili ne ashi da Allah yake kuna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim suna fada da bakunan su abinda bai cikin zukatun su to waɗannan sune munafikai waɗanda suke yin tafatturi da aqidar kafirci suke bayyana aqidar musulunci idan kuma suka samu dama za su taimaki kafirai dan a cutar da musulmai sannan suna daukan labaran musulmai suna kaiwa kafirai dan a samu yadda za a raunata musulmai kamar yadda ya faɗa a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a Madina an samu irin wannan zahira kisa Allah yake cewa alladina yatarabbasuna bikum fa in kana lakum fathun waɗanda suke tsayawa suna watching din in kun samu wani budi fathu min Allah sai ce qalu alam nakum ma'akum ai mu ma ɗan uwanku ne idan ko aka samu matsala ba idan aka samu matsala sai su kuma gun waɗancan sai su ce cewa kafiran qalu alam nastahwidu alaikum wannan na'akum minal mu'minina ba mu ne muke taimakon ku muna kare muku su ba to irin waɗannan su ne asalin munafikai waɗanda Allah ya ce innal munafiqina fi darkil asfali minan nar Allah ka tsare mu daga wannan muguwar aqida har yanzu ana iya samun mutum ya zama kafir irin wannan munafikin duk wanda zuciyarsa kafirci ta kudirce yadda zai cutar da musulmai ne amma kuma a zahiri yana tare da su yana yi wa wasu al'umma wanda ba musulmai ba aiki a cikin musulmai yana daukan labarai yana kokari yana tarassudin menene weak point menene weak point din musulmai ya gaya ma kafirai to babu shakka wannan munafiki ne irin su Ubay ibn Salul kuma dan wuta ne in ya mutu akan wannan to amma waɗanda suke yin ire-iren waɗancan ayyuka da aka ambata ƙarya a wajen magana ƙarya alƙawari da cin amana to wannan sunan shi an-nifaqul amal munafinci ne na aiki wanda kuma idan mutum ya ci gaba da yin sa bai tuba ba to yana iya jan shi zuwa ga munafinci na aqida da haka sai mutum ya kiyaye ya tuba ya bari Allah shi kyauta to wannan sai malai ya ci gaba da cewa wa qawluhu la tarji'u ba'di kuffaran dullalan yadribu ba'dukum riqaba ba'd annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la tarji'u ba'di kuffara kar ku take a baya na koma ku zama kafirai dullala ku zama batattu yadribu ba'dukum riqaba ba'd wasun kuna kashe wasu wannan hadisi shi ma yana cikin Bukhari da Muslim daga Abu Ghadiyata al-Ansari daga sahabi Abu Ghadiya al-Ansari al-Imam Bukhari ya kawo shi a cikin Babul Insati lil Ulama cikin kitabul ilm babun da ke bayani akan a saurarawa malamai suna magana a ji maganar su Muslim kuma ya kawo shi Nawawi kulla babi cewa tahrimud dima'i wal a'radi wal amwali haramcin jina ne haramcin dukiyoyi da haramcin mutunci wa mithlu da irin fadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan taqal muslimani bi sayfayhima fal qatil wal maqtul fi an-nar idan muslimai biyu suka hadu da takubban su suka kashe junan su daya ya kashe daya annabi sallallahu alaihi wasallama ce fal qatil wanda yake kan wal maqtul da wanda aka kashe finnari dukkanin su ƴan mutane shi ma wannan hadisi ne dake cikin Bukhari da Muslim daga sahabi Abu Bakr ta al-Ansari Abu Bakr ta amin ba al-Ansari ba mutumin kasar Taifa radiyallahu anhu wannan sahabi shi ya ruwaito wannan hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama har yace an tambayi manzo Allah hadhal qatil fa ma balul maqtul shi wanda yake ta mun fahimci ai yayi ne to wanda kuma a kashe fa annabi sallallahu alaihi wasallam yace faqad kana harisan ala qatl sahibi ai shi ma yayi wannan fadan ne da nufin ya kashe dan uwansa dan haka dukan su ƴan wuta ne wa mithlu da irin fadin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun zagin musulmi annabi yace fasikanci ne mugun aiki ne wa qitaluhu kashe musulmi kufrun shi kuma kafirci ne wannan ma yana cikin Bukhari da Muslim daga sahabi Abdullahi dan Mas'ud Allah ubangiji ya kara masa yarda wa mithlu da kuma irin fadin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama man qala li akhihi ya kafir duk wanda ya ce wa dan uwan shi musulmi kai kafiri faqad ba'a biha ahadahuma to hakika ya manna wannan kafircin abushin daya daga cikin su ko dai shi wanda aka fada bawa ko kuma in ba su tabbata kan shi ba wanda ya fada din ta dawo kan shi shi wannan hadisi ne tabbatacce Bukhari da Muslim sun ruwaito shi daga sahabi Abdullahi dan Umar Allah ya gije kara masa yadda shi da mahaifinsa malin ya cigaba da cewa wa mithlu da kuma kufrun billahi tabarru'un min nasabin wa in daqqa kafir cewa Allah ne mutum ya yi barambaran da wata dangantakarsa ya kyamaci wasu ƴan uwan shi na jini iyaye ko kakanni ko ƴan uwa ko makamantansu ya ce ba ƴan uwansa bane ya kyamace su wa in daqqa ko mun kankantar wannan zumuntar ko kuma ko mun kankantar wannan kyamata annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan hadisi al-imam Ahmad ibn Hanbal shine ya ruwaito shi a cikin al-Musnad Ash-Shaykh al-Albani Muhammad Nasiruddin da Malam Ahmad Shakir Allah ya gafarta musu gaba daya dukkaninsu sun inganta wannan riwaya ko kuma bin Ahra sun hassana wannan riwaya ta al-imam Ahmad ibn Hanbal to malam yace wa nahwu hadhihi al-ahadith da ire-iren waɗannan hadisai waɗanda za su zo da wato tsoratarwa da nuni zuwa ga babban laifi da mutum ke aikatawa sakamakon ire-iren waɗannan ayyuka cewa kisan musulmi kafirci ne zagi shi fasikanci ne kin nasaba kafirci ne yaƙan juna tsakanin musulmai idan ɗaya kashe ɗaya dukkaninsu ƴan wuta ne da ire-iren waɗannan hadisai masu wa'idi masu alƙawarin azaba mai girma haka malam yace mimma qad sahha hadisan da suke ingantattu wa hufiza ko malamai suka kiyaye suka ruwaito su fa inna nusallimu lahu mu ahlus sunna wal jamaa mu salafiya mun yarda da wannan hadisan ba ma mu kawi wa in lam na'lam tafsira ko da mun kasa gane ya fassara sa yake wa natakallamu fiya wala natakallamu fiya ba za mu tsaya muna tattaunawa akai mai ta kawo maganganu da za mu rikita ma'anar hadisan ba wala mujadilu fiha ba ma jayayya akan hadisan a ce ga wani ai ya kafirta wani a wa'azin shi sai ma mu zo mu ce to ai zo a tattauna akan shin tsakanin su wane ne kafir tsakanin su wane ne kafir ai ta tattaunawa ai kai a kawo akai a kawo ba ma yin wannan wala nufassiru hadhihi alahadith ba ma tsayawa mai ta musu dogon sharhi illa mithla ma ja'at sai akan irin yadda suka zo la narudduha illa bi ahqqi minha ba ma tunkude hadisan sai da abin da ya fi su karfin hujja wannan gabar malam yana raddi ne ga khawarij wanda suke amfani da irin waɗannan hadisan suna kafirta musulmai da suka yi laifi suna cewa idan musulman nan sun shiga wuta za su dawwama wuta wannan aqida khawarij ne masu kama da su a wannan wurin sune mu'tazila wanda su ko da yake ba su kafirta masu laifin ba amma sun hadu da khawarija wajen cewa masu zunubi ahlul kaba'ir cikin musulmai in sun shiga wuta za su tabbata ne a wuta ko kuma waɗanda za a kai su inda suka ƙirƙiro su mu'tazila kenan suka kira shi da suna manzila baina manzilatayn to waɗannan ahlul zunubi da ahlul kaba'ir a aqida ahlus sunna Allah subhanahu wataala al'amarin su na hannun shi in sha'a azabahum bi dhunubihim wa in sha'a ghafara lahum bi imani aw bi shafa'ati almu'minina wal anbiya'i wa ghayri dhalik idan Allah ya so zai azabtar da su gurgudan laifukan su idan Allah ya so yi musu adalci in ya so yi musu ihsani da gafara da kyautatawa sai Allah kuma ya gafarta musu ko ya bada dama a cece su da wasu ayyuka da suka yi na alkhairi ko citan annabawa ko salihai ko ƴaƴan su ko karatun alqur'ani ko suratul baqara ko ali imran ko azmi da sauran abubuwan da ya tabbata a sunna cewa za su iya citan su za su cita masu zunubai idan Allah ya so sai ya ba da dama sai a cita su don haka abinda aka sani shine waɗannan laifuffukan ba sa fitar da mutum daga musulunci misali idan mutum ya karya alƙawari ba za a ce ya fita daga musulunci ya koma cikin munafikai ba haka idan mutum aka yi amana da shi ya saba amanar ba za a ce daga nan ya zama munafiki irin Ubayy ibn Salul ba za a ce haka ba amma dai yayi aikin munafunci don haka aikin ne na munafunci amma aqidar ka tana nan a musulmi don haka bawa wanda ya aikata waɗannan abubuwan to yana cikin al'amari mai girma ta dukkan zunubi, kuma ana tsoratar mishi azaba Allah da kamu da Allah da yake masu zunubai. Amma ba a cire rai akan Allah zai mishi gafara ba, in ya tuba idan Allah ya so ya mishi gafara. Sannan kuma yana nan a cikin musulmai amma masu saban Allah. Karkashin haka shine malam yake cewa Ahlus Sunna suna gudanar da ahadithul wa'id tujra ala zahiriha, ana gudanar da su a bisa yadda suke dan akai matuƙa wajen tsoratarwa da jan kunne da jan hankalin mutum. Dan mutum ya ji su to sai ya ji tsoro ya tuba ya ji zan mishi alkhairi, amma ba tare da itiqadin cewa suna fitar da mutane daga musulunci ba. Wannan shine itiqadi din na khawarija. Su agun khawarija da zaran kai ƙarya to ka fita daga cikin musulmai. Shi yasa malaman hadisi ke gaban hadisin su, saboda su suna jin ƙarya kafirci da haka ba za su taɓa gudun ƙarya ba. Shi kuma malamin hadisi babu abin da ya tsana kamar ƙarya, tunda yana da aminci akan ba za su yi ƙarya ba, ba komai zai karɓi hadisin nasu. Ina fata mun gane wannan. Da haka waɗannan ayyuka ne na kafirci, amma ba aƙida ce ta kafirci ba. Ayyukan kafirci ne, ba aƙidar kafirci ba. Ina fata mun gane wannan. Malam ya ci gaba da cewa wal jannatu wan naru makhluqatani qad khuliqata kama jaa an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Sannan kuma daga cikin aqidar mu ahlus sunna wal jamaa mu salafiyya, mun yadda cewa al janna gidan ni'ima da wuta gidan azaba makhluqatani, an riga an halicce su. Qad khuliqata, an halicce su tun yanzu tun da can. Kama jaa an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, kamar yadda bayani ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, da annabi ya ce da khaltul jannata fara'aitu qasara, na shiga aljanna sai na ga wani bene shine inda ya ga matan kubar din nan tana alula. Wa ra'aitu kautsara, na ga ruwan alkautsara da Allah ya mishi alƙawarin zai bashi. Wa tsala'atu fil janna fara'aitu akthara ahliha kaza, na leka aljanna sai na ga mafi yawan yan aljanna. A cikin riwaya yace talakawa ne. Wa tsala'atu fil nari, na kuma leka wuta. Fara'aitu kaza wa kaza, na ga kaza da kaza, na ga mafi yawan yan wuta. Yace mata ne a cikin riwaya. To waɗannan hadisai ne kala daban-daban da suka tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, kaman dogon hadisin nan na tarihin Isra'i da Mi'raji. A cikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba da labarin shigar shi wuta da shigar shi aljanna, an kai shi wuta ya gani, an kai shi aljanna ya gani. Haka akwai hadisin kusufu shams wanda ya ruwa ya salla din nan ya ainihin ba da labarin abin da ya gani. Alal misali a cikin hadisin ainihin wato Abu Dharr al-Ghifari radiyallahu anhu wanda ke cikin Sahih al-Bukhari da Muslim, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kuma udkhiltu al-janna, bayan da naje wurin Allah malaika Jibrilu ya barni yace an ce kai ka wuce. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya wuce yaje ya gana da Allah, aka bashi sallah ya dawo yayi shawara da Annabi Musa din nan suka yi ta kai kawo aka mai da sallah guda biyar. To daga nan yace kuma udkhiltu al-janna, sai kuma aka shigar da ni gidan aljanna. Da aka shigar da ni yace fa idza fiha haba'ilul lu'lu, sai naga an shimfida wato shimfudu na lu'lu. Wa idza turbatuha al-misk, naga kuma rairayi da ake shimfidawa a gidan aljanna, rairayi ne da aka yi shi daga al-misk, yashi kasa ce ta al-misk aka shimfida. Wannan ya cikin Bukhari da Muslim. Sannan ga kissar shigar da annabi Adam zuwa cikin aljanna, wa kulna ya Adam dukhul anta wa zawjuka aljanna, ku shiga kai da matarka aljanna. Duk da wasu malaman tafsiri sun yi kokarin su ce ba wannan aljanna ba ce, amma Ibn Kathirin da sauran malamai su tabbatar da cewa lalle ita ce aljannar da aka sanya annabi Adam, ita ce dai aljanna wadda Allah ya tanada zai sanya bayinsa mu'minai da salihai. Allah ta samu a ciki. Haka in ka dauki hadisin kusufu shams da aka yi kitsewar rana a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, akwai riwaya sai ta Aisha radiyallahu anha wanda yana cikin Bukhari. Aisha take bada labarin cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce to da yana cikin sallah an ga yayi gaba, sai kuma aka ga an jima kadan yayi baya kamar wanda ya firgita ya matso baya. To da idan da sallah sai aka tambaye shi, ko kuma sai ba su labari tun kafin a tambaye shi. Yace laqad ra'aytu jahannama yahkumu ba'daha ba'da, na ga wutar jahannama ne sashin tana cin sashi. Ra'aytu muni ta'akhkhartu shine kuka ganna nayi baya wa ra'aytu fiha amra bin lahay yace na ga wannan kafirin amru dan lahay wa huwa alladhi sayyaba sawa'iba shine wanda ya fara kawo larabawa al'adar a killace wata raƙuma a ce ba za a ci naman ta ba an barwa ainihin Allah ko makamantan haka an barwa Lata da Uzza da makamantan su yace na ganshi wannan yana cikin sahih al-Bukhari ya daga cikin afradul Bukhari wanda Muslim bai fitar ba a cikin riwaya ta Abdullahi dan Abba wanda ita ma tana cikin sahih al-Bukhari a sayyidina Abdullahi dan Abba yake cewa annabi ya ce inni ra'aytul janna aw uritul janna na ga aljanna ko kuma an nuna min ita annabi ya ce fatanawaltu anqudan anqudan sai ne kokarin in kamo wani a abin nan wato nonan dabino ko inabi ko makamancin haka wannan bunch na dabino ko inabi annabi ya ce da na samu na dauko shi na zo da shi duniya duk wanda ya ci bane kada jin yunwa ba amma Allah bai bashi wannan dama ba saboda Allah cikin hikimar sa bai da dauko abincin aljanna a kawo duniya ba Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kokarin ya taba wannan yace wa ra'aytun nar falam ara kal yawmi manzara na ga wuta inji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ban taba ganin wani abu mai ban tsoro kamar irin wanda na gani yau ba yace wa ra'aytu aksara ahli hannisa na kuma ga da dama daga cikin ɗan cikin wuta mata ne a wancan kuma yace wa ra'aytu aksara ahli alfuqara wal masakin na ga da dama daga cikin aljanna talakawa ne da waɗanda ba su da ƙarfi to wannan haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa har wata mata ta tambaye shi me yasa mata suka fi yawa kamar yadda yake cikin riwaya Anas bin Malik kenan yace saboda butulci da suke ma abokan zaman su to wannan bai nufin shikenan sai maza su cin da ke ciya shikenan ai mata ne yan wuta ko ba ruwan ko kuma talakawa su ce alhamdulillah mutum talakawa ne ba abin da ya shafi mu ba su gudi gudi kuke da matsala a kai ka lissafa a kanka shin kana yin abin da kake aljanna karka damu da cewa namiji ne kai ko mace mai kuɗi ne kai ko talaka shin kana yin abin da kake aljanna sannan masu kuɗi din wanda suka shiga ba in sun shiga can sama za su talaka za su iya su gama gogoriyar shiga amma mai kuɗi ya shiga can sama za shi kamar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa zahabu ahlud dukhuri bil ujur talakawa suka kawo ƙara cewa muna sallah masu kuɗi na sallah muna azumi masu kuɗi na azumi muna salati suna yi ka ba mu wani addu'a ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda za mu kamo su tunda su wai ta saddaquna bi fuduli amwali annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku dinga yin tasbihi da hamdala da ake bayan sallah suka je suna yi sai masu kuɗi ma suka kama yi sai suka kawo ƙara cewa a hana masu kuɗi tasbihi annabi ya ce a zalika fadlullahi yu'tihi man yasha to kaga mai kuɗi da yake yin ibada da kai talaka kake kuma yake yin ibada da kai ba za ka iya ba ta dukiya ba ka da dukiya to zai fi ka matsayi a gurin Allah subhanahu wataala matakar yayi don Allah da haka abin da ya kamata ka kula shine yi kokari kai abin da zaka ga cewa ka tsira irin waɗannan hadisai suna nan da yawa da yawa da yawa sosai sun kai a ce mutawatirai ne da haka shi yasa aqida ahlus sunna wal jamaa ta tafi akan cewa aljanna da wuta an riga an halicce su sabanin aqidoji na mu'tazilawa da makamantan su wanda suke cewa a wai sai ranar lahira din ne za a zo ayi ta kokarin da za a yi ayi aljanna za a yi kokari a rana ayi aljanna ayi wuta sannan a saka mutane ba an riga yanzu an tanaje su ba an riga an tanaje su an tanaje waɗanda za su shige su da sunayen su da komai kamar da kuma Allah subhanahu wataala ya ba manzo Allah sun sama labarin cewa ranar alkiyama za a zo da wuta da irin siffa kaza za a yi kaza za a yi kaza waɗannan hadisan suna tabbatar da cewa lallai an riga an halicci ita wuta din da aljanna da haka shine aqida ahlus sunna wal jamaa game da haka malai yace faman za'ama za'ama annahuma lam tukhlaqa wanda duk yace har yanzu ba a halicci wuta ba ba a halicci aljanna ba fa huwa maktubun bil qur'ani to qur'ani ya karyata shi saboda qur'ani ya ce game da aljanna iddat lil muttaqi an riga an tanaje ta ga masu tsoron Allah wuta kuma yace uiddat lil kafirina an riga an tanaje ta ga kafirai dan haka duk wanda ya faɗa haka qur'ani ya karyata shi bai faɗi gaskiya ba wa hadithu rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama da kuma hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun ainihin wato yi ishara zuwa ga haka sannan daga cikin ayoyin da suke ishara zuwa ga tabbatar da cewa aljannar da wuta suna nan da Allah yake cewa lahum fiha na'imun muqimun khalidina fiha abada, su ɗan aljanna suna cikin ni'ima wadda take tabbatacciya muqimun, da kuma faɗin Allah game da ƴan wuta wa ma hum bi kharijina minan nari lahum azabun wa lahum azabun muqim, suna da azaba matabbaciya cikin ma'ida kenan ko. Waɗannan ayoyi malamai suka ce suna nuni zuwa ga wato wuta da aljanna suna nan kuma za su tabbata, za su wanzu. Wannan shine magana sahihiya, wuta da aljanna an riga an yi su kuma Allah zai wanzar da su. To akwai wasu hadisai kuma da suke nuni zuwa ga cewa akwai wuta da wutar da za ta kare, wuta tana da karewa, wadda sahihiyar magana shine wutar da za a karar da ita ce wuta wacce Allah subhanahu wa ta'ala zai yi amfani da ita wajen azabtar da wasu sashe na muminai waɗanda Allah ya kaddara zai musu azaba gwargwadon wasu laifuka da suka yi. To waɗannan nau'i na gidan azaba, idan aka gama fitar da mutanen da ke cikinsu, aka cece su, aka wanke su da ma'ul hayati, aka mai da su aljanna, to wannan wuta sai Allah sai ya karar da ita, sai Allah ya daskarar da ita. To su ne hadisan da ke nuni zuwa ga akwai wani sashe na wuta da zai daskare ko ya kare. To yana ishara zuwa ga ɓangaren wuta ne wanda za a yi azaba da shi ga muminai da bayin Allah waɗanda suke suna da imani amma kuma sun yi zunubai. Wallahu ta'ala a'lam. Haka wannan kuma a aqidar tana daga cikin sashe na imani da ranar lahira, tabbatar da cewa akwai aljanna da wuta wani juz'i ne na imanin da ahlus sunna suka yi da tabbatuwar cewa akwai wuta da aljanna, akwai lahira, akwai tashin alkiyama, ba irin aqidar falasifa ko wasu batattu wanda suke musun samuwar lahira. Allah ubangiji subhanahu wataala ya tsare mu daga wuta, Allah ya gafarta mana da zunubanmu. Hadisin da nake so na ishara shine hadisin sahih Muslim wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yace Allah ya bashi labari cewa Annabi yake cewa yuja'u yawmal qiyamati bi jahannama, ranar alkiyama za a zo da jahannama, laha sab'una alfa lizani, tana da linzami guda 70,000. Annabi ya ce wa ala kulli lijamin sab'una alfa malikin yajruna, kowane linzami mala'iku ne guda 70,000 suna jayayya, suna ja wuta, tana ja, suna ja da ƙyar za su kawo tafi don alkiyama. Wannan hadisi ya cikin sahih Muslim a cikin ba abin nan sifatul jannati wan nar, yana nan hadisi ne tabbatacce. Haka nan kuma ita ma aljanna Allah ya ce wa uzlifatil jannatu lilmuttaqina, za a kusanto da aljanna ga muminai, wa burrizatul jahimu lilghawina, ita ma wuta sai a yi abin a buɗe ta, ma'ana a bayyanar da ita kamar da an lullube ta ko an ɓoye, in sai a bayyanar da ita lilghawina ga waɗanda suke ainihin wato sun ɓata. Allah ka tsare mu daga ɓata. Duk waɗannan hadisai da ayoyi da ire-irensu suna nan da yawa, ishara muke zuwa gare su, suna tabbatar da samo wuta ɗin da aljanna. Haka kamar faɗin Allah wa ji'a yawma idhin bi jahannam, ranan nan za a zo da jahannama. Allah ka tsare mu daga jahannama, mala'iku za su dawo ta su kawo ta gaban birnin alkiyama. Allah ka tsare mu, Allah ka sa mu gama lafiya. Malam ya ce wa man mata min ahlil qiblati muwahhidan yusalla alayhi wa yustaghfaru lahu wa la yuhjabu anhu al-istighfaru wa la yutraku as-salatu alayhi wa la tutraku as-salatu alayhi bi dhanbin adnabahu saghiran kana aw kabira amruhu ila Allah ta'ala. Malam ya ce wa man mata min ahlil qibla, wanda duk ya mutu daga cikin mazowa alƙibla, duk wanda ke kallon gabas ya sallah, musulmi idan ya mutu muwahhidan, wanda ya yarda da Allah ɗaya ne, yusalla alayhi, to za a mai sallar gawa, za a mai wanka, a mai sutura, musulmai su mai sallah, su mai addu'a, su rufe shi a makabartan musulmai, duk abin da yake musulmi za a yi mashi. Ko da kuwa ya mutu ne a wurin wani sabon Allah, a ce a gidan sulma ya rusu, ko a wani fada na kabila da kabila, ko na anguwa da anguwa, ko giya ya sha ya yi tatil ya fito yana marisa mai babur ya kade shi, ko ya je da motar shi ya fada cikin gada ko dan fashi ne ya je garin tata aka kama shi ko aka dake shi ko aka harbe shi yazo yayi bleeding to death duk irin laifin da ya aikata ko mace ce ta yi zina ta je za ta zubar da ciki ta je jini ya tsinke mata ta mutu kaga duk irin waɗannan mace-macen a ɗabi'ance za a kyamaci mutuwar za a kyamaci irin wannan mutuwar kuma mutane za su ga cewa wannan mutuwar fa ba kyakkyawan cikawa ba ne kuma da gaske ne amma matuƙar musulmi ne ya yarda da Allah ɗaya yana sallah to za a mishi jana'iza wannan shi ne aƙidar musulmai shi ne aƙidar ahlus sunna wal jama'a wa yastaghfaru lahu za a nema mishi Allah gafara kuma wawo irin wannan da ya mutu cikin zunubi ya fi buƙatar addu'a fiye da wanda ya mutu cikin salaha mu gane wannan jama'a kuma ka sanar duk sanda kai wani dan uwanka addu'a baya nan ala zaharil ghaibi sawan yana raye ko yana mace kai ma mala'iku za su maka irin wannan addu'a wani lokaci za ka ga mutane suna kyashin su yi ma wasu bayin Allah musulmai da suka mutu ta hanyar zunubi ko suka mutu ta hanyar wani laifi a ce sun je sun gama wani sharholiya sun je fati ana dawowa ana cikin gudu da mota ta yi tunguɗi kuɗi da su ta faɗi ta kama da wuta sai ga kowa yana cewa yawwa ai sakamakon su ne ai Allah ba zai kyale su ba a'a wannan ka bawa Allah amma za a yi musu sallah za a yi musu addu'a kuma ma kamar yadda malamai suka ce su sun kuma mutanen kirki buƙatuwa zuwa ga addu'a saboda irin laifukan da suka tafka malam yace wala yuhjabu anhu lil-istighfar ba za a sha makance shi daga istighfari ba za a yi ta mai neman gafara wala tutraku salatu alayhi ba za a kiwa mutum sallah ba li dhanbin aznabahu saboda wani zunubi da yayi saghiran kana aw kabiran laifin nan babba ne ko karami amruhu ila Allah ta'ala al'amarin sa a barwa Allah kar a hukunta shi a dan wuta ko dan aljanna kada wanda ya zike wajen yi masa hukunci ya zo a cikin hadisin da Imam At-Tabarani ya fitar a cikin Al-Mu'jam al-Kabir wanda Sheikh Al-Albani ya inganta shi a cikin Irwaul Ghalib fi takhrij ahadith Manar al-Sabil alam hadisi na 177 Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa sallu ala man qala la ilaha illallah ku yi sallah ga duk wanda yake fadin la ilaha illallah duk wanda yake fadin la ilaha illallah musulmi Imam al-Bayhaqi ya rawaito hadisi a cikin littafinsa As-Sunan al-Kabir cewa wani sahabi ya zo yana nema Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi yanci ya kashe wani munafiki Annabi ya ce mishi yana fadan la ilaha illallah sahabin da ya ce kwarai kuwa yana fadan la ilaha illallah amma sahabin ya ce amma ta ƙarya ce ta ƙarya ce Annabi ya ce yana sallah ya ce eh yana sallah amma wala salata lahu sallah ƙarya ce yake sai Annabi ya ce ulaika allazina nahahumullahu nahani Allahu anhu waɗannan su ne wanda Allah ya hana daɗin kashe su duk wanda yake faɗin la ilaha illallah musulmi ne ba za a kashe shi ba in ya mutu ba za a ƙi mai sallah ba ba za a ƙi mishi istighfari ba ba za a ƙi cewa Allah ya fitansa ba ko da an san laifin ne don haka wannan shi ne hukuncin da ahlus sunna wal jama'a suke yi shi ne kuma aƙidarsu sawa'un wannan mutumin gama garin mutum ne ko wani malami ne malami ne yana da wata bid'a ko wani tsarin tafarki da ya ɗauka mara kyau amma dai musulmi ne bai kafirta ba kuma mu kiyaye mun sha faɗa kafin a ce mutum fa ya kafirta da ba sai alƙalan musulunci sun hukunta kafircin shi ko malamai mujtahidai sun hukunta cewa kafiri ne amma duk mutumin da ke cikin musulunci yana a cikin musulunci mu gama garin musulmai ƴan uwan shi musulmai ba ma iya fitar da shi daga musulunci ko da akwai hukunci am game da irin aqidar da yake misali yanzu a ce duk wanda yake da aqida ta rafidanci aqidar rafidanci kafirci to shin duk wanda ka gani a cikin kungiyar shi a nan yanzu kafiri ne ba haka bane yana na cikin musulmai tukunna da ka in ya mutu za a ce Allah ya saka shi wannan magana da nauyi kwarai amma ita ce gaskiya saboda baka tabbatar da kowane ɗaiɗaiwar su cewa kafiri ba ne sai wanda alƙalai ko shugabannin musulmai wato mujtahidai kenan suka ce ya kafirta ko kuma su ru'usun wanda kafircinsu a fili yake kamar yadda Khomeini malaman ƙasar Saudi Arabia Lajnatul Ifta ƙarƙashin jagorancin Bin Baz sun ba da fatawa ƙarara akan cewa Khomeini kafiri ne الشيخ الألباني أمد إيش نمال بي مجتهدي يئر وانا فتور رقا وانا لن كاترين إرى إرش أما أقوي أمبر الدرس دما سبن سبسا جاهل دو وانا دبس ما زن أبن دايك تشوت وانا دسونا سمسل مي ما تساقو نا فتا مغانا وانا حسونا سمسل مي واواي وانا دايك جن سبسا ووتا حسونا سمسل مي جاهلي دئر وانا لن أنا مسكالله أما دايك سنا مسل مي إن سمت ذائع مسكالله مولاني ويك الله يغفر تامسو waka musulmi mai sako wanda yake da wani mummunan sako da yake yake shan giya ko zina ko fashi ko kidnapping ko tata ko cin riba ko saba wa iyaye ko wasa da addininsa ko duk wani abu da yake daga cikin ayyuka na laifi shi ma yana cikin irin wannan ainihin wato karafa. Don haka babu shakka akan cewa wanda yayi sako yana cikin haɗari na Allah yana iya kama shi da wannan sabon amma kuma ba za a zartar da hukunci akan shi cewa ya katarta ba sai in wanda ya fada cikin wancan matsala ko kuma wanda yake ya bar sallah kamar yadda muka ji sabani game da barin sallah. Amma su ƴan bid'a waɗanda suka tabbata kafirai su ne ba a musu sallah, amma waɗanda suke cikin musulmi ba a musu sallah. To akwai wata magana da Sheikhul Albani ya cikin littafin shi Ahkamul Jana'iz wa Bid'a game da mutumin da ya fada cikin sabon Allah subhanahu wataala, wasu daga cikin malamai suna ganin idan an zo yi mishi sallah to mutanen kirki manya ko babban liman ko waɗanda ake ganin su masu nagarta a cikin mutane su guje daga yi mai sallah da nufin hakan ya zama wa'azi ga sauran masu sabo irinsa. An yi istinbatin wannan game da kasancewa Annabi sallallahu alaihi wasallama a farkon musulunci akwai wasu mutane da bai musu sallah, shine mutumin da duk ya mutu ana bin shi bashi ya mushi ya kibiyan bashi. To Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo sai ya ce sallu ala sahibikum. Daga baya Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo yana yi bayan da ya samu wadata da yake biyan waɗannan ba suka da su sana a cikin tsakanin Bukhari da Muslim da Abu Dawuda a Shaykhul Albani ya kawo su a cikin Ahkamul Jana'iz wa Bid'a. To sai malamai suka ce wannan yana nuni zuwa ga idan wani limami ya fahimci akwai maslaha a cikin kin yi wa wani sallah wanda za ta sa saura su wa'azantu sai ya ce to a je a ne, kaga dai ba a fasa yi mai sallah ba, shi limamin ne kadai bai mishi ba saboda wata maslaha. To wannan idan ya fahimci akwai haka babu laifi yana iya yin wannan gurgurdan ijtihadin da yi, amma ba za a bar gawarsa ko a ce a je a turbuɗe ta haka ko a je a wurgar da ita haka nan ba, wajibi ne a mai sallah. Dama sallar jana'izan fardu kifaya ne, amma idan musulmai duka suka ƙi to dukkaninsu sun zama suna da zulubin kin yi. Don haka bid'o'in da suke na kafirci irin jahmiyanci rafidanci irin ainihin makamantansu bid'o'i munana, to wanda yake ta bayyana cewa aƙidar da ya ƙudirce kenan malamai suka ce in ya tabbata shi kafiri ne da wannan bid'a tashi shi ba za a mai sallah. Amma muna magana ne akan waɗanda suke ƴan kuciku ba mu waɗanda suke masu bi ba asalin kafiran ba. To haka nan kuma kamar yadda ya faɗa ya ce wa amruhu ilallah, al'amarinsa yana ga Allah kamar yadda muka ji a baya. Musulmi idan ya mutu al'amarin shi na ga Allah, ba a hukunta shi da cewa ɗan wuta ne ko ɗan aljanna sai ana da nassi karara daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda ya tabbatar da cewa wannan mutumin bi ainihi ɗan wuta ne ko ɗan aljanna. Aya alqur'ani ko hadisi ingantacce tukunna, amma da kawai lura da irin ayyukansa na zahiri ba za a yi wannan hukuncin ba. Kamar yadda Bukhari ya kafa babu yake cewa babu la yuqalu fulanun shahidun, ba a cewa wani ɗan aljanna ne, sai kawo hadisin wani mutum wanda ya mutu ɗin nan ko aka ji masa rauni a gun jihadi daga ƙarke da ya ji zafin ciwo sai ya kafe wuƙarsa ko makaminsa sai ya rubuta ciki a kanta ya kashe kanshi. Da aka ba ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ya kabbara yake cewa ashhadu anni rasulullah, sai ibnu adil yake cewa ishara zuwa ga cewa kaga wannan mutumin da ya mutu a gun jihadi da ba dan magana da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake kuwa fil nar ba, da ba wanda yake musawin shi balantana ya ga wai me yake, da za a dauka wannan ciwon ne ya kara kashi sai a lissafa shi cikin shahidai. Kaga shahada mutuwa ce mai kyau mai falala, amma ba dole ne duk wanda ya mutu a gun jihadi ya zama wannan hukuncin na shahidi a kan shi, da yi mutun ya mutu a gun jihadi amma bai da kyakkyawan niyya ta yi shi ya kashe kanshi irin wannan kashewar da yawa kansa ta yi akwai kundalili wanda ba wannan ba to in yanzu wanda ya mutu a gun jihadi yana da yana yiwuwar ya zama ba shahidi bane to ina kuma ga wanda ya mutu a wani can da ba kaga ba dole ne ya zama ya tabbata da wannan hukunci ba haka ga wancan hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda yana cikin Bukhari da Muslim wanda annabi yake cewa farkon wadanda za a fara yi wa hisabi ranar alkiyama a ciki akwai wanda ya mutu a gun jihadi wanda za a tambaye shi a ce me ya aikin ka ya ce nayi jihadi har aka kashe ni dan kai ya Allah Allah ya ce mishi kazabta ƙarya kake fa inna ma fa'alta li yuqalu shuja'u ka je ne dan a ce maka jarumi kuma an ce maka kaga shi ma a duniya ta yi mutanen da suka ga sanda ya mutu sun hukunta cewa shahidi ne amma a gurin Allah kaga ba shahidi bane to da haka ba a yin wannan azabbiya wannan ya daga cikin abin da kuma mutane ba sa iya kiyaye bakin su game da shi mutane suna da saurin hukunta bayi a su shiga gaban Allah wajen wannan hukuncin to ya kamata musulmi ya iya bakin shi game da irin wannan hukunci yana da haɗari kwarai da gaske Allah ya gafarta mana Allah ya sa mu gama lafiya malam ya ce walhamdulillahi wahdahu wa salawatuhu ala muhammadin wa alihi wa sallama taslima yace godiya ta tabbata ga Allah ubangiji subhanahu wataala sannan salati da sallama ga annabi muhammadu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama da sahabban shi da na bayan su to idan muka lura wannan shine karshen littafin in mun lura Imam Ahmad ibn Hanbal gaba ɗaya bai magana akan as-sifat ba wanda kuma ya daga cikin babuka na aqida masu muhimmanci waɗanda ake tattaunawa babu game da as-sifatul khabariyya game da daidaituwan Allah akan al-arshi game da sifat na rida na al-muhabba da makamantansu malamai su yi kokarin su istinbatin me yasa da yi wannan magana wataƙila saboda a lokacin da yake rubuta littafin ba ita ce ƙabiya hassasa da yake so ya tattauna a kai ba ta daga cikin matsaloli waɗanda suke a lokacin suna daga cikin trending issues waɗanda ake tattaunawa daga baya ne a sha'ira suka yi ta tattaunawa a kai za ka ga malaman da suka zo shekaru 150 bayan wannan zamanin su al-harawi abu ismaila kenan su ibnu baffa su ibnu battal ukubari su imamu al-a'imma shine ibnu khuzaima da makamantansu su kuma za ka ga sun tsananta maganganu akan as-sifatul khabariyya saboda a lokacin su akwai yaɗuwar wannan abu hadali ma wasunsu sai da garin rediga masu nafiyu sifat su ma sai da suka kai ga kamar ta jiki ne wasunsu har sai da ya kasa kamar suna ta jiki ne suna kaiwa matuƙa wajen raddi ga waɗancan masu nafiyu sifat to shi a zamanin Imam Ahmad ibn Hanbal abin da ya fi shahara shine qabiyya ta khalqul qur'an kaga yayi magana akan ta qabiyya ta ainihin wato takfirun nas bidhunub kafirta mutane da zunubai kaga yayi magana akan ta qadiyya ta wato as-salatu ala ahli al-ma'asi sallah ga waɗanda suka mutu da zunubai da kuma wal istighfar lahum da neman musu gafara ire-iren waɗannan qabaya din ga alama su suka fi shahara kamar da tarihi yake tabbatarwa sun fi shahara fiye da sauran a zamanin sa haka sai ya bada muhimmanci wajen yin magana akan su wasu malami sun kawo wannan a matsayin taujihi wasu kuma suka ce a taujihin suna ganin shine Imam Ahmad ibn Hanbal kamar da yake ta maimaitawa cewa mu al-sunna muna guje ma jayayya to sai ya guje ma waɗancan maganganu waɗanda a cikin su in dai za a yi su sai an bayi zuwa ga wani nau'i na jayayya to ya guje musu ne saboda wannan wallahu a'lam wannan kokari ne da taujihat na malamai musamman a wannan zamanin waɗanda suka karanta da littafin nan ko suka yi masa sharhi domin littafin ya daga cikin tafin da suka shahara a cikin al-sunna wal jama'a wajen karantar da shi da yi masa sharhi da yin recording din karatunsa a muryoyi ko a hotuna na bidiyo da kuma fassara shi har zuwa wasu yarurruka ta daga cikin tafai mafiya shahara kwarai da gaske a wannan babi saboda jalala ta malamin da ya rubuta littafin matsayin Imam Ahmad ibn Hanbal kamar da muka ambata a farko matsayinsa a wajen ilimi da sunna da kare ta da nagartar iliminsa da kuma abin da ke cikinta na maganganu waɗanda suke dukkaninsu suna da goyon bayan hadisai ingantattu kamar yadda muka yi ishara galibin hadisan ma mutawatirai ne wato sun kai haddi na tawaturi da suke goyen bayan abubuwan da Imam Ahmad ibn Hanbal yake fada Allah ubangiji ya gafarta masa to kamar yadda muka fada wannan shine karshen wannan littafi na al-Imam Ahmad ibn Hanbal Abu Abdullah al-Shaybani rahmatullahi alayhi wanda aka haifa shekara ta 164 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu shekara ta 241 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Imam Ahlus Sunna wal Jama'a wanda sanannen malami ne a duniyar musulunci daya daga cikin malamai guda hudu wadanda mazahibin su suka shahara a kasashen musulmai tsawon zamani har zuwa yanzu sannan kuma ɗaya daga cikin a'immatus sunna wadanda ake takama da su a sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abinda muka faɗa ya zama daidai muna fata Allah subhanahu wataala ya bamu ladan shi ya bamu ikon aiki da shi wanda ya zama kuskure da tuntuɓan harshe da ƙarancin ilimi Allah subhanahu wataala ya gafarta mana Allah kuma ya bamu iko ko mu ko wasu mu su gyara sannan kuma ina addu'a ta musamman ga babban malaminmu Sheikh Muhammad Awwal Adam Albani Zaria Allah ubangiji ya gafarta masa shine malamin da ya dora mu akan wannan turba ta da'awar salafiyya da bin manhaji na karantarwa da ilimi a bisa tsarin magabata as-salafus salih Allah ya gafarta mishi Allah ya kai masa ladan sa cikakke a kabarinsa Allah ya karbe shi a matsayin shahidi shi da dan sa Abdullahi da matarsa Ummu Abdurrahman wanda aka kashe su a tare sannan kuma muna masa addu'a Allah ya yubaka mishi wannan makaranta tashi wannan wakafi nashi na daradin salafiyya Allah ubangiji ya yubaka mishi Allah ya rike mishi da hannun dama Allah ya wanzar da ladan shi da namu gabaki daya Allah ya jikan sauran iyayenmu da malamanmu wanda suka gabace mu mu da muke rayuwa kuma Allah ya sa mu cika da imani Allah ka gafarta mana zurbanmu wa sallallahu wa sallama ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh